le dossier nucléaire et a refusé une éventuelle rencontre avec Joe Biden.
Sashen Hausa na muryar Amurka nake magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kan mitoci 16621 da 25. Ana iya kama mu ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar ta Nijar suna iya kama mu a gidajen radio ka masu zaman kanun su da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad da Lal da Niya FM da ke birnin Kwandi, sai tashar mu ta Vio Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana. Ana iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da taimako option muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa rundunar sojojin tarayyar Najeriya ta ce mayakanta sun sake ceto waɗansu ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya ta Yauri da ƴan bindiga suka sace. A Jamhuriyar Niger kuwa, shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya General Abu Tarkani ke gudanar da wani rangadi na tattaunawa nawa da hukumomi da al'umma na jahohin kasar da ke fama da matsalar tsaro. Har yanzu dai a Jamhuriyar ta Nijar, wata tawagar 'yan jarida ce da ake kira SCC Communication ta soma wani rangadi a waɗansu garuruwan da magaram da suka ci moriyar ayyukan yaƙi da talauci da cigaba al'umma na hukumar nan ta ƙasar Amurka USAID. Muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, amma duka wannan za su zo muku bayan na maida ku a Washington DC domin sauraren labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sabon zababban shugaban Iran mai tsatsauran ra'ayi Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai hau teburin shawarwari akan takaita shirin makamai masu linzamin Tehran ba, ko ya goyi bayan dakarun mayakan yankin. Bayan haka, Raisi ya faɗawa manema labarai a Tehran cewa ba zai gana da shugaban Amurka Joe Biden ba, yayin da Amurka ta yi kokarin sake komawa yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukiliyan Iran da aka cimma a shekarar 2015. Daga baya, fadar White House ta yi watsi da duk wata damuwa game da kasa samun ganawa tsakanin Raisi da Biden. Sakatariyar yaɗa labaran Biden, Jen Psaki, ta faɗawa manema labarai cewa a halin yanzu Amurka ba ta da hulɗar diplomasiyya da Iran ko wani shiri na ganawa da shugaban a matakin shugaban ƙasa. A saboda haka, babu tabbacin ko an samu wani canji a wannan bangaren. Fadar White House ta fito da shirinta na raba rigakafi guda miliyan 55 a ƙasashen ƙetare, inda yawancin raban za a yi shi ne a ƙasashen yankin Amurka na Latin da tsibirin Caribbean da Asia da kuma Afirka. Gwamnatin Biden ta faɗa a jiya Litinin cewa za a raba yawancin rigakafin ne ta hanyar shirin raban rigakafin COVAX na ƙasa da ƙasa, don cika alƙawarin da shugaba Biden ya yi na raba rigakafin da aka hada a Amurka guda miliyan 80 zuwa ƙasashe a faɗin duniya. Kamfanin dillancin labaran AP ya faɗa a jiya Litinin cewa mai yiwuwa ne gwamnatin Biden ba za ta iya cika wannan alƙawarin raba rigakafin ba zuwa ƙarshen watan nan na Yuni saboda tsare-tsaren gudanarwa da kuma wasu matsaloli. Jami'an da kamfanin AP ya ambata sun ce an shirya rigakafin amma ana samun jinkiri saboda harkar doka da tsare-tsare da ka'idodin da ake bukata a Amurka da ma ƙasashen da za su karɓi gudunmuwar. Sabon gwamnan jihar Lakes da ke Sudan ta Kudu da aka naɗa na fuskantar kiraye-kiraye akan ya samar da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu yana da hannu a haddasa fada tsakanin al'ummomi da satar shanu ko harin kwantan bauna akan hanyoyi, matsalolin da suka yi wa jihar katutu yanzu haka. Gwamnan Lieutenant General Ren Twene Mabor ya saurari korafe-korafen ɗaruruwan mazauna jihar Lakes ranar Lahadi, ciki har da sarakunan gargajiya da suka halarci wani taron ƙarawa juna sani da aka yi a Juba game da kawo ƙarshen tashin hankali a ƙasar. Mahalarta taron sun amince da ƙudurori 23, ciki har da wanda zai sa a kama a kuma hukunta 'yan siyasa da jami'an soja da aka same su da laifin haddasa rikici tsakanin al'ummomi da kuma waɗanda ke samar da makamai ga farar hula. A lokacin da ya kamata a rufe rumfunan zabe a jiya Litinin a Addis Ababa babban birnin kasar Habasha, jami'an zabe sun ce an samu masu kada kura'a da suka fito sosai fiye da yadda aka yi tsammani, kuma an gudanar da zaben lafiya. Amma duk da haka mutane da yawa sun jera dogayen layuka don kada kura'a, kuma an tsawaita lokacin rufe rumfunan zaben. Masu shirya zabe sun ce matsalolin tsare-tsare kamar rashin ganin jami'an zabe ko bacewar kuru'u da mummunan yanayi su suka janyo haka. Mutane da yawa sun wuni zubat suna jira su kada kuru'unsu a zaben da Prime Minister Abi Ahmed ya tsaya takara. Ana sa ran zaben zai karfafa mulkin sa, duk da cewa 'yan yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali ba su yi zaben ba, da kuma ɗaya zaben a wasu yankuna da yawa saboda dalilan tsaro. A jiya Litinin, tarayyar Turai ta EU ta sanar da sanya sabbin takunkumi a kan wasu jami'an sojan Myanmar, karo na uku kenan tun bayan da sojojin ƙasar suka yi juyin mulki a watan Fabrairu. Wannan zagayen takunkumin ya auna mutane takwas da kamfanoni uku da kuma wata ƙungiyar tsofaffin sojoji, a cewar wata sanarwa daga EU ɗin. Mutanen da aka sanya wa takunkuman sun hada da ministoci da mataimakan ministoci da kuma babban lauyan kasar, waɗanda ke da hannu a dagula tsarin demokradiyya da dokokin kasar da kuma mummunan saba haƙoƙin bil'adama, a cewar sanarwar.
Sauraronmu, labarin duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu sai taskar rahoton da muke dauke da su inda zamu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, rundunar sojojin kasar ce ta ce mayakanta sun sake ceto waɗansu ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya ta Yauri a jihar Kebbi da 'yan bindiga suka sace daga Abuja. Ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Mai magana da yawun hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Onyema Onwachukwu, yace dakarun da ke aikin wanzar da tsaro na Operation Hadarin Daji a shiyar arewa maso yammacin Najeriya tare da tallafin jiragen yaki sun sake kubutar da ƙarin wasu ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke Yauri guda uku da malami ɗaya a yankin Namakuku. Wannan ya biyo bayan ci gaba da ƙoƙarin ceto ɗaliban ne da a halin yanzu ake garkuwa da su. Sojojin kazalika sun kashe wani ɗan bindiga ɗaya tare da samo babura guda tara da wayar hannu guda hudu na 'yan bindigar waɗanda suke tserewa. In za a iya tunawa, tun a ranar Juma'a da ta gabata ne sojojin suka ce sun ceto malaman makarantar guda biyu da ɗalibai guda biyar a wani musayarwata da aka yi da 'yan bindigar. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta tura ƙarin dakaru waɗanda suka yi wa wannan daji ƙofar rago a halin yanzu. To sai dai kuma masu sharhi kan sha'anin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso na mai cewar akwai alamar ayoyin tambaya.
Akwai aya tambaya dangane da abin da cewar wato sojoji da 'yan sa kai sun afkama ko sun yi kwantan bauna ga waɗanda suka saci yara a makarantar birnin Yauri da ke jihar Kebbi. Abin da ya sa na ce haka, ya kamata hukumar sojojin Najeriya ta fito ta gaya wa mutane gaskiya, kuma wato jami'an tsaro waɗanda suke kula da wannan yanki su fito su faɗi hakikanin yanda zancen nan yake. Saboda in har an yi musu ƙofar rago, ta yaya aka yi har ya zama a ce an tsallakar da waɗansu yara, wasu kuma sun sheƙa, kuma in dai an samu wannan musayar wuta ba a samu wato ko da rasa rayuka na watakila su yaran ko kuma wasu daga cikin su jami'an tsaron da suka kasance a gurin ba. Saboda dole ne ya zama ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya. Saboda haka muna neman bayani, akwai buƙatar hukumomin tsaro su fito su yi bayani.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar, har yanzu dai akan matsalar tsaron, inda shugaban hukumar wanzan zaman lafiya na kasar Janar Abutarka ya kai ziyara a jihohin Doso, Tawa da Maradi, waɗanda ake ganin suna da waɗansu wurare daga cikinsu da ke fama da matsalar tsaro. A ziyararsa a birnin Kwanni, shugaban hukumar ya jagoranci wani taron tattaunawa kan matsalar tsaro da tattara dukkanin masu ruwa da tsaki na gundumar akan lamarin. Na sadu da shi domin
yayin zantawa bayan ya kammala wannan taron da al'ummar ta birnin Kwanji kuma ga yanda hirin mu ta kasance.
Kun san shi Conseil Departemental de Sécurité muna da shi a Niger ko ina ko wani departement kenan an ce daman problem kin da ke akwai a cikin ƙasa ne suke problem ba iya jiran su daga yamai kenan wanda aka sa nan aka ba iko kama prefect kama gendarme kama juju kama saraki kama maire ya kamata a ce kowane wata suna gamuwa suna tattaunawa suna ganin matsalolin da ke cikin gundumar su suna daukan mataki kuma suna rapport suna aika ma ministre de l'intérieur a yamai to da yake akwai conseil national de sécurité can yamai ni mamba ne na conseil national de sécurité shugaban kasa sai ya ce in je akwai matsala da yawa yanzu bisa iyaka ta tsakanin Niger da Nigeria kasar tawa da kasar maradi da frontier kin Nigeria yace in je in gani menene yake gudanar da ake yi masa wannan frontier to saboda shine na fara da kwanni yau da sahe na saurari prefect da maire da saraki da force de défense et de sécurité mun tattauna mun ga situation kin département kin na kwanni mun ga problem kin da ake akwai bisa frontier mun ga kuma problem kin da ke akwai bisa hanyar mali kun san a mali akwai yan ta'adda nan duk wani mai da wani moto da wani abubuwa da suke sayarwa daga Nigeria suna kai su mali kuma da busashe da suke satawa daga mali suna sayarwa Nigeria to wannan abu duka nan yake bi da hanya gace ta tsakanin kwanni da dogon duci to ya kamata a bada hankali a tsaye da wannan abu saboda shine yake karfafa yan ta'adda wanda suke mali
ana iya cewa kun gamsu dangance da duk jawaban da an kai muku bayan nan da aka baku a nan birnin Kwanni
ni abinda na gani yau da sahe to alhamdulillah kowa ya san aikin shi kuma kowa ya san abinda ake ciki a kasar ga police sun san abinda ake ciki a cikin garin gendarme da soji ba wanda na tuntuba bai ce wanda ba haka ne ke akwai kuma haka nan ne akwai point de vue guda tsakanin sarakin da prefect da su zaman tsaro duka dai alhamdulillah ina tsammani gundumar Kwanni tana cikin hannu mai kyau
to da ƙarshe mun san muna gani a waɗansu yankuna kuna shirya ganawa tsakanin civil wato hore hulla da jami'an tsaro ko ayi wasanni na kwallo ko ayi wani shara da sauransu a yaushe ne yalla mutane na wannan yanki za su tsammanin za ku zo musu da wannan husar rana
abinda muke so jami'an tsaro da mutane kansu ya gamu tunda neman security abu ne wanda ya anhwani talakawa ya uhwani mahukunta su jama'an tsaro sasu ne ake siye kenan sai an yi a tare shine muke so mu dai mu yi abin da zai kawo talakawa da jama'an tsaro tare su yi aiki tare su yi shawara tare to kaga wanga renewal ma da muka yi saboda ai shawara ne tare tunda wani ne ya san matsalar talakawa in ba sarki ba in ba mayor ba in ba commandant ba
har yanzu dai muna janguriyar Niger inda wata tawagar ƴan jarida ƙarƙashin wata kungiya da ake kira SCC Sahel Communication ta gudanar da wani rangadi na yin bitar ayyukan hukumar nan ta kasar Amurka da ake cewa USAID da take gudanarwa a garuruwa daban-daban na yankin da magaram musamman ma a fannin yaki da talauci da kuma cigaba al'umma Hassan Abdullahi shine shugaban wannan kungiyar ya kuma yiwa wakiliyar muryar Amurka da magaram Tamar Abari ƙarin bayani
kamar ita wannan kungiya za ta hada kanun proje duka da ita USAID ta sa kudin ta ciki ta ce ita wannan proje ta SCC sai ta hada kansu su zamanto su yi aiki tsakani da juna shine ake cewa su yi collaborate kuma musamman a wallafa ma duniya da waɗanda ake ma aikin su sanda cewa lallai ita wannan kungiya ta USAID ta America kudaden da take kawa ga abubuwan da ake yi da su kuma gashi nan an gani da ido. To wannan ziyara da muka yi shi ake cewa ziyaran gani da ido tare da ƴan jarida, saboda kun sani ku da kanku bai kai ba ma in ga muku ƴan jarida su suke magana kowa ya ji, kuma su suke magana ya kai inda duniya kamata ta je shi da su muka yi wannan aiki. Mun je mun yawata kaman projet wadata da projet girma da terre uv da winrock take wanga tsara shi wanda USAID ita ta biya ta sa wannan kudin da suke wannan aiki. Mun je duka inda suke kaman garuruwa da ƙauyuka da suke aiki, mun je mun yi gani da ido, kuma mun sheda mun tabbata suna nan ga aiki, kaman musamman in kuka diba kuka ga akwai wanda su matsalar ruwa gare su an zo an hudda musu wannan matsala ta ruwa kenan, sai a ce alhamdulillah. Akwai wanda su suna kuma shifka ne aikin su na gona ne, suna yi baya ci gaba tana yawa, ba su san ba inda suke shifkan kasar ba ta dauka ne ko ba ta dauka ko iri ne musu da mai kyau, shi ma wannan kaman wayannan projet da suke aiki su girma sun kawo musu kaman iri wanda ake cewa cement amélioré, kaman iri ne wanda yake da aka tsara shi kwa saboda ya dauki kowace irin kasa da za a sa shi a ciki. Haka kuma kamar ita wadata ita ma ta gyara ma mutane ruwa inda kauyuka da yawa inda suke da bukatar ruwa. Haka kuma matan garin da suke zama basu aikin wani abu ko kuma wanda suke yin kamar adashi na da, sun zo an sa musu tsari cikin adashin da za su yi wanda zai sa wannan adashin ya amfane su su duka, bai kai ba sai ka je ka tambaya ko kai jira mai gari mai gida ya baka wani abu ko wani abu mai kama da haka.
Masu sauraron mu kar ku sha'afa, muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga Mahamudu Ibrahim Kwari dauke da shirye ɗan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba. Yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahamud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ruwa na famfo dai da da muke yara mun taso mun gani a Angoromo.
Rashin ruwa ya dade a Jos, ba abin maganan yau bane. Yanzu muna refi da mu yawancin mu bamu da ruwan pompo a wurin.
Ruwan da mutane suke mu'amala da shi gaskiya ba shi da kyau. Mun ga musamman ga typhoid ma ya addaba mutane, ga cholera ne da take addaba mutane, gaskiya muna shan wahala, muna buƙatar da hukumar gwamnati.
Ina son amfani da wannan dama in ba jama'a hakuri, lalle gwamnati na yin ba kin ya ka kokarin ta.
Masarare yadda mazauna sassan birnin Jos da kewaye ke kokawa nan kan karanci da kuma rashin ruwan sha mai tsafta, lamarin da ke barazana ga ƴancin koshin lafiyarsu, kuma shine batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai mai da hankali a kai. A da aka ce mu
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa, yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jiko ke nasa samura. Ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma, kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama.
Madalla
ba sa
masu rare samar da ruwa mai tsafta domin sha da kuma sauran bukatu na yau da kullum na daga cikin haƙoƙin ƴan ƙasa da suka rataya a wuyan hukumomi. Tuni dai masana suka shanana ta cewa akwai alaƙa ta ƙul da ƙul tsakanin amfani da ruwa mai tsafta da kuma ƙoshin lafiyar al'umma. Mazauna Jos, babban birnin jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya, sun dade suna fama da matsalar ruwa mai tsafta, kasancewar rashin ruwan famfo a galibin unguwannin birnin tsawon lokaci. Yankunan unguwar Rogo da unguwar Rimi da ma yankin unguwar Rifle ta masu hannu da shuni na cikin wurare da wannan matsala ta yi kamari. Yanzu haka dai wasu daga cikin mazauna birnin na Jos na alakanta wannan matsala da kamfan ruwan sha mai tsafta da annobar kwalarar da aka yi a ƴan kwanakin da suka shuɗe a wasu sassan jihar ta Plateau.
Tunana Abubakar Ibrahim, an haife ni a Angorogo, na taso a Angorogo kuma har yanzu ina zama a Angorogo. Ruwa na famfo dai da muke yara mun taso mun gani a Angorogo, amma kamar shekara 15 baya an yi ta kokarin ruwan ya tabbata, to Allah bai yi ba, har a masallatai da shugabanni sun sa mutane sun hada kudi an su siya pipes, an jajja ruwa dan ya shiga kowane gida, daga baya ruwan ya daina zuwa pipe din aka dinga ciccire su, wasu ma ba san inda suka yi ba. Amma har yanzu akwai yan gurare kamar mu ce kashi 10 ko 20 cikin 100 suna iya samun ruwan famfo dan ruwan ya zo har nan bakin Bauchi Park a jani a linkin din shi cikin jama'a kowa ya samu shine har yanzu Allah bai sa an yi wannan ba to ba mu san laifin na gwamnati ne ko na al'ummar da suke zama a anguwan ba mu dai mun daina ganin ruwa kawai kuma ba mu da abin da za mu iya zuwa mu ce a zo a yi ko kuma me dalilin da yasa ba mu gani muna kallo kawai
kana ga wannan rashin ruwa yana da dangantaka da samun cutar cholera kusan kowace shekara sai an samu a anguwar Rogo
shi ma rashin ruwan zai iya bada wannan gudunmawan na samun cutar cholera din sannan kuma akwai laifin mutane saboda yanda ake zubar da shara duk inda aka fito kawai ko kofar gida ne ko lungun mutane sai a zo a zuba sharan
sunana Ruth Ibo rashin ruwa ya dade a Jos ba abun maganan yau bane don na tuna da lokacin da muke zama ta Damboy a can ta Busa Buji lokacin gaskiya akwai rashin ruwa kam akwai ruwan famfo amma muna kai kaman watanni nawa ba mu samu ruwan so muna samu ruwa daga wurin su masu ruwa din nan ne an kuma masu ruwa din nan ba mu san source na ruwan su ba so mukan samu damuwa sosai
to a cikin kwanan nan an samu barkewan cutan cholera kuma yawancin wuraren nan kin ga wuraren da a ce ba su da isasshen ruwa ne kina ga kaman cutan cholera na da dangantaka da rashin ruwa da ake samu a cikin gari
eh mutane ba su samu ruwa ba za su je su nemi inda za su samu to koda daga ina ne ma wayansu daga rafi wayansu daga wurin masu ruwa din nan da robobin su ma ba a treatment ba a wannan kuma ba mu san source na samun ruwan su ba so kowa zai siya ruwan da ya gani ne ko zai nemi inda zai samu ne to kuma ba mu san ko ya ne ruwan yake ba to shi yasa ana yawan samun cuta angonmu yanzu muna refit yawancin mu bamu da ruwan famfo a wurin
jimlar kananan hukumomi bakwai na jihar ta Plateau ne suka fuskanci wannan matsala ta cholera musamman lamarin ya munana ainun a kananan hukumomin Jos ta Kudu da ta Arewa kuma duka matsalar ba ta rasa nasaba da rashin ruwan sha mai tsafta Alhaji Aliyu Muhammad Damba Dawi shine mai unguwar Rogo daya daga cikin unguwannin da suka yi shuhura akan matsalar ruwan sha a Jos
lokacin da aka zo za a yi aikin titin nan sai zaman to cewa an kirkira fayif din ko ba iya an mayar da wata fayif din ba maganar matsalar ruwan nan yana damun mu sosai sosai gaskiya kuma yana taimakawa wajen ganin wannan cututtukan gaskiya
kun sanar da hukumomi
muna nan dai muna ta kokari mu gani mu kai kukan mu zuwa ga shin girma gwamnati domin ya dube mu da hidda rama akan maganar matsalar ruwan nan gaskiya domin idan aka ce mutum dry season ya zo mutane suna kan wahala kuma in kin ga ruwan da mutane suke mu'amala da shi gaskiya ba shi da kyau kuma dai musamman ga typhoid shi ma ya addaba mutane ga cholera ne da take addaba mutane gaskiya muna kan wahala muna buƙatar taimako daga gwamnati gaskiya
kuma a matsayin ku na wato al'umma me kuke yi don ganin cewa kun samar ma kanku ruwan nan
to gaskiya wato daga ciki ana taimakon mu akwai yan kasuwa da suke kokarin tona borehole haka suna karɓar kuɗi kalilin dan a samu maintenance din borehole din kuma mun gode wa waɗannan mutane da suka yi wannan abubuwa amma kin san Angoro go babban wuri ne maganar borehole su zai mutanen Angoro go gaskiya
a wannan cutar cholera da ta zo ta shafi unguwar ku wani yanayi yanzu da yake ciki
mutane na san da dama wanda su bangala baita amma yanzu da sauki ne ba kaman kwanakin baya ba tun da ruwa ya dan fara samuwa
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da mahukunta ke cewa a dakace mu
duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
madalla masu ware abokiyar aiki Zainab Babaji ta yi kokarin zantawa da kwamishinan ruwa na jihar Plateau akan wannan batu sai dai hakan bata samu ba amma shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Honorable Shehu Bala Usman na cewa
lalle an samu wannan barkewar cuta da aka samu kamar ta cholera din amma ita karamar hukuma ta yi wato hubbasa dangane da dakin wannan cuta
to ana danganta rashin ruwan sha musamman tsaftataccen ruwan sha da wannan cuta me kuke yi don ganin cewa mutane sun samu ruwan sha mai kyau
gaskiya ne akwai wato wannan kalubale na batun maganar ruwan sha particularly a waje wanda suka zo Bucauni suna da wato matsala geographical problem na samun ruwan sha, amma gwamnati tana kokari na tabbatar da cewa an kai ruwan sha kuma an samu abin nan doyi. Akasarin wajejin ko da an ji an tona bohol da ke cewa ba a samu wato ruwa a wajen, to amma muna kokari mu tabbatar da cewa an haura da ruwa domin kowa ya samu ruwan sha tsaftace. Amma baya da haka ya zama wajibi ko da ci ko ya ruwa yake a dinga dafa shi kafin a sha, wannan shine zai dan kawo wato sauki wannan abu. Kuma gwamnati na yin yaka bakin kokarinta a samu maslahan wannan matsalolin insha Allah.
Sai korafin cewa tun lokacin da aka yi wannan hanya, sabuwar hanya musamman unguwanni kamar na unguwar Rogo da unguwar Rimi da sauransu, tun lokacin aka faffasa wato pipe wanda yake kai ruwa,
na tabbatar da cewa a yanayin yanzu wato hukumar kiwon wato ainihin masu water boarding kenan na yin wani abubuwa kai domin a tabbatar da cewa inda aka samu damage irin wannan pipe din an maida shi domin mutane su samu ruwan sha. Ina son amfani da wannan dama in ba jama'a wata hakuri. Lallai gwamnati na yin bakin iyaka kokarinta, ya zama challenge ne kawai a wajenmu. Su kuma daga nasu bangare a tabbatar da cewa duk abin da za a sha an wato tsaftace shi.
Honorable Shehu Bala Usman kenan shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau, kuma da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma ya kammala.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba.
Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta.
Daga shirin ƴan ƙasa da hukuma, sai sharhin jaridun jamhuriyar Nijar tare da Suleiman Muni Barma.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lusail, wacce ta ruwaito cewa ministocin harkokin wajen ƙasashe daban-daban sun gudanar da taro a ƙasar Turkiya, inda suka tattauna akan wasu muhimman batutuwa irin su matsalar tsaron da ta addabi duniya a yau. Jaridar ta ce a kasidar da ya gabatar a yayin wannan zama, ministan harkokin wajen Nijar Masaudu Hasimi ya fara da tunatar da cewa yakin da kasashen yammaci suka kaddamar a kan Libya ne mafarin tashe-tashen hankulan da ake fama da su a Sahel da yankin tafkin Chadi. Sannan ya ankarar da mahalarta taron cewa babban kudirin da ke gaban 'yan ta'adda shi ne kafa daulolin musulunci a ko'ina a sassan duniya. Jaridar Niger Enter Ebdo na cewa tsohon firaminista Hamma Ahmadu ya fara neman akuwar shugaban ƙasa domin ya dawo gida bayan da ya shafa watanni kusan biyu a Turai yana neman magani. Jaridar ta ce ta hanyar wannan yunkuri, jagoran na jam'iyyar Model Lumana na fatan ganin an bashi yayi kwancinsa a gida, ko da za a jibge jami'an tsaro su fake kofar gidansa ne a maimakon ya koma gidan kasan filinge inda yake tsare kafin ya je Faransa ganin likitansa a ranar 7 ga watan Afrilun da ya gabata. Jaridar L'Eclosion ta ce gidauniyar da tsohon shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu ya kafa ta fara janyo ayar tambaya daga wajen wasu 'yan ƙasa, bayan da aka ga wasu manyan kusoshin gwamnatin da ta shuɗe da na gwamnati mai ci sun halarci bikin kaddamar da ayyukan gidauniyar mai lakabi da FIM a matsayin mambobin kwamitin gudanarwarta. Jaridar ta ce idan ka ga yadda bikin ya gudana, tamkar wani taron manyan jami'an gwamnati ne aka yi a hukunce. Alhali ana shelar cewa taro ne na kaddamar da ayyukan gidauniyar tsohon shugaban ƙasa. Mun rufe sharhin da jaridar L'Enquêteur, wacce ke cewa shirin gina wa 'yan majalisar dokokin ƙasa otel a birnin Yamai ya janyo gwamnatin Renaissance suka, domin wasu 'yan ƙasa na ganin ba batun otel ba ne buƙatar jama'a a yau. Jaridar ta ce kwangilar miliyan kusan 15,000 na sefa ne aka baiwa kamfanin Mika BTP domin gina wannan otel a matsayin masaukin 'yan majalisar dokoki a ƙasar da yara ke matuƙar buƙatar ɗakunan karatu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron mu, da haka ne muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin Ƙwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga birnin Ƙwannin Jamhuriyar Nijar. Masalam.